Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Hausare assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Harin haɗin gwiwa da Amurka ta jagoranta da aka yi wa ƙasar Syria an imanin cewa harin ya aike da wani babban sako ga Damascus da ma magoya bayanta. Domin ko harin ya ratsa a sararin samaniyar tsaron ƙasar ya gurgunta ƙashin bayan makami mai guba da ƙasar ta Syria take da shi. Amurka, Faransa da Burtaniya sun kaddamar da wani hari da safiyar jiya Asabar inda suka harba makamai masu linzami 105 cikin 'yan mitoci ƙalilan kuma suka sauka a wurare uku inda nan ne rumbun kayayyakin makamai masu guba na ƙasar ta Syria. Ɗaya daga cikin waɗannan wuraren yana cikin babban birnin ƙasar ne wato Damascus, yayin da biyun kuma suna Homs wanda ke kusa da bakin iyakar ƙasar da arewacin Lebanon. Sojojin Amurka suka ce kowane makami da aka auna shi ya kai ga inda ake bukata ya sauka, kuma ya yi nasarar gargaza waɗannan wuraren domin ko ya yi kace-kace da wuraren ba kuma tare da ya yi kowane irin illa ga farar hula ba. Lieutenant General Kenneth McKenzie ya shaidawa manema labarai da ke ma'aikatar tsaron Amurka cewa kai mun kai hari a tsakiyar inda Syria ta tattara makamanta masu guba, ba shakka wannan ya yi musu babban illa. Shi ko mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya shaidawa manema labarai ne a Lima da ke Peru ya ce mun yi imanin cewa wannan harin ya durƙusar da su kuma zai yi wahala su sake iya samar da wani makami mai guba. Ya ci gaba da cewa ƙarar take Amurka a shirye take ta ci gaba da ƙara ɗaukar duk wani matakin ganin cewa Syria ta fahimcewa akwai farashin da za ta biya muddin ta sake kasassaban amfani da makami mai guba. A shafinsa na Twitter, shugaban Amurka Donald Trump ya ce wannan harin na yaji Asabar ya yi daidai domin ko an samu biyan bukata. Wasu sanannu kuma fitattun ƙungiyoyi biyu na ƙasar Iran da ke ƙasar waje da ke adawa da gwamnatin ƙasar ta Iran suka ce sun yi na'am da harin na jiya Asabar da Amurka ta jagoranta a kan ma'adanan makamai mai guba na ƙasar Syria. Suka ce wannan harin zai ceci rayukan jama'a a ƙasar Syria da tarde tana yakin basasa. Ƙungiyar 'yan Iran mazauna Amurka ta bakin daraktan harkokin demokradiyyar ƙungiyar Majid Saripo ya shaidawa sashen Fasiya na wannan gidan rediyon cewa Amurka da ƙawayenta kar su tsaya ga kai wannan hari kurum, a'a su ƙara da ɗaukan matakin soja kan ƙasar ta Syria. Saripo ya ce gaba ɗaya ya ci gaba da cewa mataki na gaba ko shine ya kasance an gurgunta sojojin nan na 'yan kattakwana waɗanda ba a cikin ƙasar Syria kawai suke ba, a'a a duk inda suke a yankin ƙasashen Larabawa. Ya ce muddin ba haka aka yi ba to ba shakka za a sake koma yar gidan jiya ta kashe fararen hula a yankin, musamman ma yara da ke Damascus da kuma Tehran. Dama dai Iran ta girke waɗannan sojoji 'yan kartakwana a Syria domin kare shugaba Bashar al-Assad a tsawon shekaru 7 da ya kwashe yana faɗa da 'yan tawaye har ila yau. Wannan harin da Amurka ta jagoranta ya samu magoyan bayan ƙungiyar nan ta samar da zaɓe na gari kuma sahihi wacce ke ƙarƙashin Yarima Reza Pahlavi da ke zaman gudun hijira yanzu haka. Ƙungiyar nan ta mayakan sa kai da ake kira Islamic Jihad ta faɗa jiya Asabar cewa mutanen ta hudu sun mutu a wani hari sakamakon fashewar bom a Gaza kusa da bakin iyakar Isra'ila. Ba shakka wani abu ya fashe cikin irin keken nan mai taya uku a kusa da inda Falastinawa ke zanga-zanga. Ƙungiyar ta ce mutanen ta hudu ne suka mutu lokacin da suke shirye-shirye, amma sai dai ba su yi ƙarin haske game da wannan lamari ba. A ranar Juma'a ne dai ma'aikatar kiwon lafiyar Gaza ta ce ba Falastini ne guda ya mutu, kana sama 100 sun samu rauni iri daban daga sakamakon harin da sojojin Isra'ila suka kai musu. Rikicin ko na ranar Juma'a ya barke ne bayan da dubban Falastinawa suka gudanar da zanga-zanga a bakin iyaka wanda ya shiga sati na uku. Tuni ya yi dalilin mutuwar mutane da dama, kana wasu dubbai suka samu rauni daban-daban. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu magoya bayan mallakar bindiga a nan Amurka sun gudanar da zanga-zangar lumana a jiya Asabar. Masu zanga-zangar waɗanda suka yi maci zuwa majalisar dokoki na jihohi har ma da nan Amurka da a jihohi daban-daban suna sukan lamirin masu kira ne da a samar da doka mai tsaurin gaske da zai sa a rage damar samun mallakar bindiga. Suna cewa wannan ya take musu haƙƙinsu na mallakar makami a matsayinsu na 'yan ƙasa. Misali, masu zanga-zanga sun yi gangami daga Delaware da zuwa Wyoming, kuma mutane daban-daban ne suka yi jawabi a cikinsu. Abinda suke cewa ko shi ne gargaɗi akan samar doka mai tsanani akan mallakar bindiga wanda daga bisani ana iya hana ma mallakan bindigan ɗungu-ɗungu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masaruwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma da gabatar. Yau shirin zai leka a kasar Sudan ta Kudu ne dake kokarin ganin sun gudanar da zabe duk da yake kasar na cikin zaman halin dardar. Abokin aiki na sashen Turanci James Botti ya samu damar tattaunawa da ministan yaɗa labarai na kasar Michael Mokoye akan yuwar zabe a kasar da take tana da matsalar tsaro. Kuma 'yan kasar kusan kullum barin kasar suke yi amma ministan ya ce suna nan suna tattaunawa da 'yan tawayen ko kuma 'yan adawa. Da farko dai James ya tambaye shi inda a kwana game da wannan batu na zaben.
We can have elections if we so wish, because South Sudan will not be the first country to hold elections meanwhile it is at war. There are so many countries in the world that held elections with lot of insecurity worse than South Sudan continue to pursue.
Muna iya gudanar da zabe idan mun ga damar yin hakan. Domin ai ba kasar Sudan ta kuda kadai ta taba gudanar da zabe cikin yaki ba. Akwai kasashe da dama da suke fama da matsalar tsaro wanda ma yafi namu muni. Kuma sun gudanar da zabe don haka kasar Sudan ta Kudu ba za ta zama ta farko da ta yi hakan ba. Amma abinda muke cewa zamu ci gaba da gudanar da neman ayi sulhu saboda shema matsaya da zata amfani kasa baki daya domin gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana.
Daga nan James ya tambaye shi kenan yana nufin gwamnati zata gudanar zabe ta kadai ba tare da yan adawa ba.
Do you mean by unilaterally? Do you mean to say that we cannot run elections without Riek Machar? Is Riek Machar the person? Is he South Sudan?
We can run elections without a question. A gudanar da zabe ba tare da Riek Machar ba? Muna iya gudanar da zabe ba tilas sai da yan adawa ba idan mun ga dama amma ba mu sanin hakan yanzu abin da muke son mu yi shine mu ci gaba da sulhu da su har sai mun cimma matsaya domin idan mun cimma matsaya sai hakan ya ba mu damar gudanar da zabe a duk lokaci guda amma kabar cewa mun ce za mu yi zabe mu kadai me kake nufi da zabe mu kadai dan me zaka yi saurin yanke hukuncin cewa za mu yi zabe mu kadai
amma James ya ce masa ai ina maimaita abin da kace ne.
What
in me then what in me? Yanzu ka mai abin da nace ba abin da ban ce ba.
Sai dai kuma James ya ce kenan ana iya cewa ga bisa dukkan alamu ba samu matsaya ba kenan akan tattaunawa da kuke da yan adawa. Gwamnati ba za ta amince da tsarin ba ni gishirin ba kaman da ba.
That is a very unfortunate terminology to use to say that the parties are intransigent is unfair. And it's not acceptable. I said
wadannan kalamai naka ba su da dadin ji. Ka ce wai ana samun cijewa a tattaunawar da ake yi. Wadannan kalamai naka ba su dace ba. Ba su da dadin ji ko kadan. Ban yarda da su ba. Na ce a matsayin mu na gwamnati a fili yake. Sai dai idan kana faɗa mini cewa yanzu ka mika wa 'yan tawaye gwamnatin ne. Domin idan ba haka ba, ban ga dalilin da zai sa ka ce haka ba. Ban ga dalilin da zai sa ka ce ana samun rashin cigaba a tattaunawar da ake tsakanin gwamnati da 'yan tawaye.
Daga batun zaben kasar Sudan sai kuma kafa hukumar laifukan zabe da majalisar dattijan Najeriya ke fatan ganin an samar. Sanata Abubakar Kyari ne da ke wakiltar arewacin Borno ya gabatar da wannan kuduri a zauren majalisar dattijai. Madina Daura ta tambaye shi menene hikimar samar da wannan hukumar alhali ga kotuna.
Eto lokacin da muka yi wannan tunanin ina shugabancin kwamiti na INEC a Senate a lokacin. To cikin bincike da kuma karatu da nake ta yi da kuma hudda da jama'a da muke yi sai muka gan cewa akwai wata shawara inda committee din Justice Muhammadu Uwais panel din su wanda aka saka tun lokacin marigayi president Umaru Musa Yar'Adua cewa a sa a kafa wannan commission din wannan hukuma wannan hukuman an yi ne saboda laifukan da ake ta yi a cikin harkar zabe mun san abubuwan da yake faruwa wata rana irin su magudi da su irin su wayannan dai da irin tashin hankali da ake a lokacin zabe to har yanzu ba a kama an hukunta mutane akan irin abubuwan da yake bata mana zabe dan in ba an zabe mutane wanda kwararru wanda jama'a su ne suke so ba to kasan nan ba zai ci gaba ba saboda haka shine muka zo da wannan wannan hukuma saboda a karfafa tafiyan zaben mu
to baka ganin rashin hukunta masu laifi za a dangana shi da laifi ne na hukuma misali kaman na yan sanda da sauransu me yasa kake ganin ya dace a yanzu a ce a kafa wata hukuma ta daban
eh to ai kamar yanzu in ba da misali kaman EFCC ne akwai dokunan da aka yi wanda kuma yan sandan za su iya yin wannan din amma ayyuka in yi musu yawa shine aka yi wannan hukuma EFCC na economic and financial crime mun kuma wannan mun yi wannan hukuma ne na electoral crimes saboda haka mu ma irin wannan hukuman ne wanda su wannan hukuma za ta iya ta je ta arresting ta kama wanda suka yi laifuka kuma ta kai su kotu
kana ganin za ta yi tasiri a wannan kasa ganin cewa su tarin yawa za a kawo irin waɗannan shari'u da sauransu amma kuma wasu na shafaffu ne daban ne kuma wasu na da ƴan ubannin gidajensu da za su hana a hukunta su kana ganin irin wannan hukuma za ta yi tasiri
insha Allah dan ai yanzu abinda muka gani a wannan taron da muka mun gan abun kowa ya gurungume wannan hukuma ya ji dadin kafashi so ni a waje na ina ganin abun ne wanda ko duk ɗan Najeriya za su karbe shi kuma za a ji dadin sa
to sai dai shi ma ɗaya daga cikin jagoran matasan Najeriya Khalid Ismail ya bi sahun sanata Abubakar Kyari lokacin Madina Dauda ta tambaye shi menene fa'idar kafa wannan hukumar alhali ga kotu amma sai Khalid Ismail ya ce samar da wannan hukumar za ta agaza gaya harkokin zabe
wannan shine abun da ya kamata idan majalisa ta yi haka zamu yaba mata a matsayin mu na ƴan Najeriya da kuma mutanen jam'iyya saboda ne a baya ana yin kiso da kwarkwata hukumar zabe tana kama kariya don me idan baka daga cikin wanda kake da shafaffu da mai a cikin majalisa a cikin hukuma ta INEC to ba za wani lokacin zaki ga tun a fitar da ƴan takara sai wani ya je can ya kitsa abin da zai kitsa a ce babu an cire sunan su daga aini hukumar aini kuma idan aka zo wajen su za su yi abin da suke so a ƙarshe sai dai ka tafi kotu din nan sautari in aka je ba wani abu ake samu ba ana cinye lokacin mutane koda kotu ta zo ta baka matsayin ka je kai takara hukumar aini ta cinye lokaci kasa ba za yi yiwu a je a ce a sake zabe na gwamna ko na dan majalisa saboda kai ba koda ka tafi kotu ta farko ta biyu har zuwa kotu ta Allah ya isa a ƙarshe wannan abun menene sababi ita ne INEC majalisa idan ta samu wannan zartar da wannan dokar ni zan iya ce miki wannan majalisa bata taba yin aiki mai tasiri da zai amfana da ƴan Najeriya ba irin wannan doka saboda me ye dalili mai tambaya ko kuma mai saurare zai so ya san me dalili babbar matsalar da muke fama kin ga yanzu shugaban hukumar INEC ya ce ya fito da jadawalin yin zabe na har zuwa nan da shekara 30 a yanda ya fada kuma a tunanin mu yanzu wankin hula zai kai shi dare zaben da za a shiga nan gaba na shekara 2019 yana nema ya gagare shi don ga misali nan zaben local government da aka yi a Kano ga zabe nan da aka yi daga kasashen kudu mun gani wakilan sa yanda suka fito suka yi zarfafiyar baki wanda duk dan Najeriya ya ga abin da ya faru a wannan wajejen to muna tsoron za a zo a shiga zabe na shekara ta 2019 kuma abin da muka ga daga yanzu to alamar wankin hula zai kai shi dare in san samu ne muna ganin ba zai izartar da zabe ba a kawo wanda zakaran gwajin dafi da zai iya cirewa ƴan Najeriya kitse a wuta
to sai dai domin ji daga bangaren dokar kasa mun nemi ji daga masani harkokin dokokin kasa barista Sharif Muhammad wanda yace ba laifi samar da wannan hukumar to amma ga wani hanzari ba gudu ba
da farko tambayan shine suna da hurumin su yi wannan an san ita ce eh suna da shi saboda kundin dokan kasar nan kwanto constitution kenan shashi na 57 shi ya establish ko ya kafa wannan majalisa an idan kika matsa zuwa shashi na 58 nan ya ba su hurumin su yi dokoki wa kasa to kin ga idan za a fara da maganar cewa ko suna da hurumin su yi wannan ko a'a suna da shi magana na farko kenan ba yau aka fara wannan maganar ba waɗanda suka tada wannan maganar a tun jiya a wato a baya kenan su daman tunanin su shine idan aka kafa hukuma ko kuma kotuna da za su rika yin shari'o'i na magudin zabe da sauransu da za a fudda shari'an zabe daga hannun shoron kwararrun kotuna kenan kuma kuke kira specialized courts kin ga su za a kafa su rika yin sauraron irin wayannan kararrake kuma shi hankalinsu ga wanda suka yi wannan magana a da shine ba za a bata lokaci ba yin shi idan an kafa ku ne kawai dan ku saurari karan abun nan na zabe ko magudin zabe ko wasu abubuwan zabe kaga aikin ku fa kenan kawai ni a matsayina na lawyer ina da dan damuwa ga irin wayannan abubuwan idan aka ce an kafa wannan hukuma kawai ko ko kotuna kawai su saurari abun nan matsaloli ko karaska yawa na laifuffukan zabe ko wani abu to idan aka gama zabe fa ba su da aiki kenan ko so shi ga wannan shi ya kawo mu mataki na gaba menene mafi ma'ana da ya kamata a yi
wato kenan menene ya dace a yi in dai ba hukumar za kafa ba
wato a cikin doka kin ga dan sanda power da dan sanda yake da shi a kundin mulki na kasa babu wani abun nan da yake da shi idan kika kalli tarihin duk shauran hukumomin tsaro har da sojoji daga police force sun kaito ko aka haifu su idan wannan ya zama kaman kalubale ne ga aikin dan sanda kin fahimce ni ko idan da sun san abin da suke ko kuma an gyara da ya kamata aikin dan sanda da kuma chief joji na kowane state suna iya kebe alkalai da kotuna daban su ce ku kuje wannan election related kotuna ana karewa sai su koma gidan jiya su ci gaba da aikin su ana iya kyale wayannan su kware kin fahimce ni a wannan bangaren ko kuma a rika juya su saboda kowa ya samu experience ni a dan karamin hankali na idan aka ce hukumar nan kawai dan zabe ne zabe fa ana yin ta so daya ne a cikin shekara hudu to in aka kare fa hajiya ba wani abu ne suna da dama su yi doka amma an zai doka aka kalli duk dokoki da za a yi da idon basira that's my take
abin tambaya a nan shine in aka gama zabe kafin shekara hudu ya sake dawowa za a samu wasu matsaloli na kaman by elections ko wani dan majalisa ya mutu ko a kotu ta ce an rusa zaben wani to sai a sake dawo da su kenan su ci gaba da wannan aikin
hajiya bayanin da nake yi anan kin gane ai da man suna nan daga normal courts aka fudda su ba sa bukatan any doka na national assembly kan ai haka idan yau kika shigar da kara a Abuja chief judge na Abuja shi zai assign to do what kowane alkali da ya ga dama a Abuja alkalai na kasa da kuma CJ da na state da Abuja sun ka zauna za su iya fidda wannan tsarin kuma a dokance ta zauna
yau kuma nan shirin zai diga aya sai wani sati ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin abokin aiki na sashen turanci James Botti da Ibrahim Jarmai da Nazir Ahmed Hausawa da wakiliyar mu ta Abuja Madina Dauda sai Salama Abu Shida Julie Gresham da suka daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuna kana sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
a Najeriya tun bayan da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya bayyana aniyarsa ta cewa zai nemi wa'adi na biyu a zaben shekarar 2019 ake ta cece kuce tsakanin waɗanda suke na'am da wannan matsaya ta shugaba Buhari da kuma waɗanda suke nuna akasin hakan wakilin murya Amurka Hassan Maina kaina ya mana dubi kan wannan dabarwar siyasa ka kuma rahoto na musamman da ya hada mana inda za ku fara jin fashin bakin mai baiwa shugaba Buhari shawara a fannin sabbin kafafen yada labarai wato Alhaji Bashir Ahmed
zuwa yanzu dai dukkan yan Najeriya sun samu labarin cewa shugaban kasa ya amince zai sake tsayawa takarar shugabancin kasa a shekara ta 2019 wanda kuma wannan shine karo na biyu ko in ce zan iya cewa karo na biyar ma amma kuma wannan shine karo na biyu yana kan mulki an kai wa rana kafin shugaban kasa ya amince zai takara tun daga kan wasu jigajigai a jam'iyyar APC wanda sun zo da tunanin su cewa in ba shugaban kasa ne ya tsaya takara ba jam'iyyar watakila za iya cewa karshen ta yazo domin komai zai iya faruwa kowa za a zo da kaso bukata kowa ya ce yana so in ko bai samu ba daga nan ya ja jama'a sai ya tafi wata jam'iyya
Alhaji Bashir Ahmed kenan mataimaki na musamman ga shugaba Muhammadu Buhari kan sabbin kafafen sadarwa ke karin haske kan shelar da shugaban yayi na sake yin takarar shugabancin Najeriya a shekarar ta 2019 to shin me wannan ayyanawa ke nufi ga didimar siyasar Najeriya tambayar kenan da naiwa masanin kimiyyar siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage
wannan ya nuna an fara kada gangar siyasa ko da yake ita hukumar zabi ta ba da iya wa'adin cewa ga lokacin da za a fara amma batun da shi shugaban kasa yi zai motsa wasu jam'iyyu su ma ke ta kokari su ga cewa su ma sun fito cikin wannan takara sannan banda wannan kuma wannan zai ba da dama ga mutane a fara tofa albarkacin baki akan cancanta ko rashin cancantarsa
anya shugaba Buhari ka iya samun irin cikakken goyon bayan da ya samu a zaben shekara ta 2015 injiniya Buba Galadima jigo ne a jam'iyyar ta APC
ba zan goya masa baya ba gara duniya ta sani a fili a dalilin mai zan goya masa baya a kuma a cikin yan zartarwa na jam'iyyar mutum 184 an zabge fa an maida su mutum 30 to sauran 154 duka za su zauna ne a cikin jam'iyyar bayan an nuna musu ba a kaunan su ko ba a son su har da ni a ciki ni ba na goyon bayan sa domin ban ga abin da ya tabbata wa al'ummar da muka yi musu alƙawari yau shekara wajen 16-17 muna cewa idan Allah ya bashi gwamnati za a maida kasar mu Najeriya aljanna ba mu gani ba
injiniya misali kai daga jihar Yobe kake arewa maso gabashin Najeriya daya daga cikin abubuwan da wannan gwamnatin ke takama da shi shine tsaro ta kawo zaman lafiya a jihar Kwata Yobe da maso ran jihohin da ke arewa maso gabashin Najeriya kan batun Boko Haram kana ga wannan ba kamar nasara bane
Hassan tunda kai ma ai daga Yoben kake akwai wani abu da yake aukuwa mara kyau a zamanin mulkin PDP wanda ba a yin shi a wannan gwamnatin ko kuma akwai wani mutum mummuna dan PDP wanda yau baya cikin wannan gwamnati me ya gabacin su
eh to ana ganin kamar wanda yau da jiya
ana gani baka gaya min magana tabbas
kwanan nan an sa kwamitin Bola Tinubu ya shawo kanku domin a samu a tabbata ra tsere tare
Bola Tinubu ma bai isa ya tuntube ni ba yaudara ce kawai aka yi
to yanzu injiniya idan har misali jam'iyyar nan da ku ta tsaya da shi shugaba Muhammadu Buhari a karo na biyu ya za a yi kenan
in kana jam'iyya bai nuna cewa dole sai ka zaɓi dan jam'iyya ba ai shi da bakin sa ya buɗu baki ya gaya wa duniya cewa baya neman ƙuri'ar mai kaunata baya neman ƙuri'ar mai goyon bayana haka ya faɗa ai kafin ai zaɓen can da ya wuce
saboda
haka ai ni ya riga ya bani lasin din yin abin da nake so ina iya zaɓen wani
baka tsoron hukumar jam'iyyar ta ladabtar da kai cewa kai antifati
to me ya saura
to sai dai kuma mataimaki na musamman ga shugaban kasa Bashir Ahmed ya ce suna da hanzari
bayan da ya kama mulki cikin jawabinsa me zan fassara kalmar da Hausa da yake cewa he belongs to nobody and he belongs to everybody ba wanda zai iya ce wannan nawa ne ko kuma ya ce wannan ba na shi ne kowa da kowa ne to wannan dalilin da aka shigo gwamnati irin wasu daga cikin ban kira suna ba amma wasu daga ciki suna ganin cewa lalle ai shugaban nasu ne su suka kawo shi ya kamata duk abin da za a yi sai an zo an ce ya kuke so a yi ku kawo wani a sanin wurin zan iya faɗa a Najeriya a yau lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya naɗa ministocinsa ki adadi mafi yawa a cikin su ma bai taɓa ganin su ba wasu kawai sunayen su aka kawo musu aka ce wannan za su iya kuma aka dauka aka wannan dole daga cikin su wasu musu ma shiga cikin yakin neman zaben su ba sun shiga gwamnati ne bayan da aka kawo sunayen su aka ce wannan za su iya to wannan abubuwan da ya tafi wasu daga cikin yan jam'iyyar da suka taimaka aka yakin neman zaben 2015 ba su ji dadi ba wanda kuma daman ba samawa bane ba
Abdullahi Tanka Galadanci da yace sun haltawa shugaba Buhari a zaben shekara ta 2015 yace a wannan karo kam dan ba kara
takarar Buhari a da ta talakawa amma takarar Buhari idan zai zarfe ta tasace da iyalansa da wanda suke murafa dalili shine think tank din Buhari ba za su iya aiwata masa komai ba bai da kowa duk wani dan siyasa duk wani technocrat duk wani mai ilimin siyasa da ka sani a Najeriya ba har ba ta da shi duk wanda suke mu'amala da Buhari a da irin su Galadima da ya amma sauran su ne ya kamata ya dawo ya jawo ya hakuri cikin Najeriya ce a gaba ba za ka yi a gani yadda za a yi ina sanar da nan babu hujja babu dama a ce kamar a sa a misali kana shugaban kasar Najeriya ba ka da sanata 10 naka ba ka da gwamna 10 naka ba ka da yan majalisu 10 naka wanda za ka saka a jihunka domin ka gudanar da mulkin Najeriya kana da lalurar rashin lafiya kai da gobe abu ne na Allah sai za ka sake dawo a rikicin da wanda yan Najeriya da suka saka ka ba su yarda da kai ba irin tsofaffin sojojin nan irin yan siyasa jigogi na kasar nan kace za ka zo da me za ka yi da kudin al'umma za ka diba kai da baka sata ko me za ka yi shi
amma misali idan ka duba abin da suke cewa shine gwamnatin ta yake cin hanci da rashawa daidaita al'amura kana ga duk wanda bai sai zama hujja na sake zaben Muhammadu Buhari a karo na biyu ba
to amma kai ne kake yakin barawo barawo na gindinka kai ne kake yakin dan Boko Haram yanzu ka sami mai garkuwa da jama'a a gaban ka damar riba shawara ta gaskiya kai da suke cikin lafiya da zai sake komawa takarar zaɓe kuma wanda suke murar suna su za su iya ƙarya suke buƙatar su a gaban su ba al'umma ne a gaban su ba yanzu kala kadi ake mata an ce an kama wani ya saci kuɗi an kama wani an saci kuɗi an aje biliyoyi kaza an aje kaza a fuhurin zaɓe economy din kasa is still under recession in fact yana ma depression bai da masana bai da mashawarta kuma shi kai tsagin kansa ba zai iya mulkin Najeriya ba
amma da yake an ce ra'ayi riga ga sardunan da maturu Alhaji Bello Arabi yace su kam suna marabalale da sake takara na shugaba Buhari
wallahi a gaskiya tsakani da Allah abun yayi mana dadi sosai lokacin da Allah ya kawo Buhari ya zama shugaba a kasar nan ubangiji Allah da ikon sa ya dauke mana masifu iri-iri a kasar nan gaba daya abinda ba mu yi tsammanin zamu samu ba Allah ya sa mun zo mun same yin Allah ne mu mun sani amma Allah baya yin komai sai da dalili ko duk yanzu abin da ya bata mana rai a kwana bayan lokacin da Buhari ya shiru bai magana ba din nan kuna zamana amma yanzu tunda ya ce zai tsaya to alhamdulillah
duba da yadda aka sami bambancin ra'ayi tsakanin waɗanda ke ganin cancanta ko rashin cancantar sake takarar shugaba Buhari na tambayi masanin siyasa Farfesa Kamilu Sanifage ko tsaya zai hasashen yadda abin zai kasance a gaba daya
kaskiya al'amarin dai zai yi ɗan wahala amma dai idan za a auna da abubuwan da suke faruwa ina ga zai samu karɓuwa ga mutane ko da yake yawan ƙuri'unsa za su ragu ba za a samu kamar na baya ba
yanzu dai abin jira a gani shine wane ne talakawan Najeriya za su damƙa wa amanarsu a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2019 da za a yi baɗi idan Allah ya kai mu tambayar da lokaci ne kadai ka iya amsawa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
talaka kabar kuka akuri arkancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
talaka kabar kuka akuri arkancinka
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Tsau madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.